بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبود وديا سبتك الله سبحانه وتعالى دي ساكي حد أمو عوني يمتي نليتنم شاءكو قوة ربيع الآخر شكرا تا دبو ديدة دليه دودة تلاتن لشدنا هجرا منزو صلى الله عليه وسلم عندكم مشيني بيو قوة بيو شكرا تا دبو بيو دقو مشا بير الاساف الميلادية سيقى بدا كراتم من الاتاف تجريد التوحيد المفيد نمالا المكريزي دامو تاشيو بدر سمنا عشرين دبير هكا نيكو نوو عندك شاوة أعلم أنك ننبه. بسم الله فضل. بسم الله بسم الله كرمت.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أنك إذا تأملت جميع مواقف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين. أحدهما ظنهم بالله ظن الخوف، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره
فلم يقدره حق قدره من ظن
أنه لم
يرسل رسولا.
ولا أنزل كتابا. بل ترك الخلق سودا. وخلقهم عبثا.
طيب جزاك الله خيرا. درس دي قباتا منذ أداما عند يفعل مغنى أكان ممونا زتو دلشن قدر الله سبحانه وتعالى da rashin girmama Allah hakikanin girmamawa nan ne ko to shi yasa kuma dama mun fara wannan bangaren inda yace wa alam annaka yace ka sani cewa kai idza ta'ammalta in ka lura da jami'a tawa'ifid dalali dukkanin kungiyoyin bata in ga kira su kungiyoyin bata wal bid'ah saboda duk abin da ya kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadi a hadisin Abdullah ibn Mas'ud na khutbatul haja ya ce fa inna ahsanal hadisi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin ismi bid'ah sai sai kullu bid'atin kuma dalala duk abin da yake kaucewa ne daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sunan sa bata duk da cewa wani in aka ce bata sai dauki ana nufin kafirci ba duk bata yake kafirci ba amma duk abin da ba hanyar annabi bane sunan sa bata zai iya zama wato bid'a ne na farko tukuna to bid'a dama ai iri biyu ce akwai bid'a mukaffira akwai kuma bid'a da ba ta kafirci ba yawa amma dai kiran sa bata daidai ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira abin don haka duk karkacewa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata ne kuma ya gaya mana cewa duk sababin bacewar tasu da wannan kaucewar da bid'a da suka shiga yace zaka samu أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين cewa asalin wannan batar nasu yana koma zuwa ga abubuwa biyu shine da mu ji su yau amma kuma ta ba insha Allah kuma mun fadi wasu abubuwan sabubba guda uku da su ne suke jawo bata gaba ɗaya umuman dame dame rashin fahimtar maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya kiransa jahilci na biyu ra'ayi da girmama shi na uku kuma shine hawa san zuciya to din da aka samu waɗannan kuma ga wannan ƙarin wanda ya kawo wanda su ma asali ne na farko yace dhannuhum billahi dhannas sau'i mummunan zaton da suke wa Allah ma'ana zaton da suke wa Allah mummunan zato shine ma'ana dhannuhum billahi dhannas sawi adhannu malamai suna kasa shi kashi uku a larabci lafazin dhann yana zuwa da ma'ana uku na farko yutlaqu ala al-yaqin akwai inda za a faɗi dhannu kuma yaqini ake nufi kamar yadda yake a cikin alqur'ani alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ko yadhunnuna nan ay yastayqinuna ya'lamuna ilma al-yaqin annahum mulaqu rabbihim cewa za su haɗu da ubangijinsu akwai ana itlaqin har yanzu dhanni ana nufin abubuwa guda biyu wanda ɗaya ya fi ɗayan ƙarfi kana zaton abu kaza kaza ne ko ya zama kaza ko ya zama kaza amma ya fi ƙarfi a kaza wannan shi ma ana kiransa dhanni akwai kuma dhanni ana amfani da shi a larabci yutlaqu ala shakk ana nufin kokonto to wanda yake faɗa a nan wanda yake da dhammin har yakan kai zuwa ga kafirci shine wannan wanda kuma shi yake nufi saboda waɗannan mutane zaga akwai kokonto dangane da ubangiji misali mutum yake kokontan shin Allah ma yana ganin sa ko baya ganin sa ko mutum yake kokontan Allah yana jin sa ko baya jin sa wannan yana kaiwa zuwa ga kafirci saboda Allah madauki ya bayyana kurukuru cewa yana ji yana gani in ka ce baya ganin ka kai kokontan a ilimin Allah kuma ka ƙaryata Allah Allah samu fahimci wannan don haka yana zuwa da ma'anar yaqini yana zuwa da ma'anan adh-dhannur rajih yana zuwa kuma da ma'anan ash-shakk to yace ahaduhuma dhannuhum billahi dhannas sawi zaton da suke wa Allah mummunan zato wasani abu nabiyu annahum lam yaqduru ar-rabb hatta qadrihi basu girmama Allah sun bashi darajar da ya cancance ta ba wannan shine abu na biyu don haka gashi zai lissafa mana wasu abubuwa waɗanda suke a wannan aji din sai mu saurare su mu fahimce su laifi ko karkacewar wasu kungiyoyi ne duk da bai kawo mana sunayensu ba sai mu saurara sosai zan bayyana mana ne gurgurdan hali inda abin ya bayyana yace falam yaqduruhu haqqa qadrihi man dhanna annahu lam yursil rasulan man dhanna duk wanda ya zaci annahu cewa Allah lam yursil rasulan bai aiko manzo ba to falam yaqduruhu qadrahu haqqa qadrihi to bai girmama Allah haƙiƙanin girmamawa ba mun gane wannan aiko wala anzala kitaban ko ya zaci cewa Allah bai saukar da littafi ba bal sai ya zaci cewa tarakal khalqa suda ya bar halittan nan haka a zube ba tsari wa khalaqahum abathan kuma ya halicce su ne dan wasa duk mutumin da yake tsammani ma'ana nan ya faro daga farko ne yana ishara nan zuwa ga kamar mushrikan larabawa waɗanda ba su da ilimin irin wannan abun kuma ba su yarda da shi ba suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne shi daga Allah ai kaga ba su yarda Allah ya aiko manzo ba a ganin su haka Allah ya halicci halittan nan ya bar su kawai ko dan wasa ko kuma ya halicce su kawai ya bar su haka a zube ba tare da tsari ba babu doka babu cewa ku yi kaza ku bar kaza to duk wanda ya yi wa Allah irin wannan zaton to bai girmama Allah ba mun fahimci wannan gurin ɗaya kenan sai ce wala qadarahu haqqa qadrihi man nafa umuma qudratihi hakanan man nafa in kada suka fahimci zance na maka dauko daga man din nan tunda shine fa'ilin yawa man nafa umuma qudratihi duk wanda ya kore gamammiyar hadaddiyar kudrar Allah da ikon Allah akan komai ya kebe wani abu yace banda shi baya karkashin ikon Allah to shi ma la qadarahu haqqa qadrihi bai girmama Allah haƙiƙanin girmamawarsa ba mun gane wannan gushi ba wa ta'alluqaha wannan ma'tufi ne akan umuma masu littafi ina yaji kuna bi wanda ke ina yanzu kowa yana littafin ko man nafa umum qudratihi wa ta'alluqaha bi af'ali ibadihi duk wanda yayi wannan ya kore kudurar Allah ya dauki cewa bata ga me komai da komai ba ya cire wani abu daga cikin abinda Allah ke da iko akai yace Allah ba shi da iko akai ya kore ta'alluqaha alaqar ita kaddarar Allah din bi af'ali ibadihi da ayyukan bayinsa sai kore yace kudurar Allah ba ta da alaka da ayyukan bayi bayi su suke halittar ayyukan su ba gargashin ikon Allah aikin su yake ba min ta'atihim wannan ayyukan min dinnan bayaniya ce ma'ana kamar da'ar da bayi suke yi da ma'asihim wa ma'asihim da kuma saban Allah da suke aikatawa duk sai ya dauki cewa ba sa cikin karkashin ikon Allah da kudurar Allah bawan Allah shike halittar aikin sa in ya zama mutumin kirki shi ya ga dama in ya zama batacce shi ma shi ya ga dama ba ruwan Allah a ciki ai kaga wannan korewa ikon Allah ne umumi mun fahimci wannan wa akhrajaha yafidda ita su waɗannan abubuwa din kenan ya fidda su an khalqihi daga halittar Allah wa qudratihi da kuma ikon sa dan tambaye ku da wa ake anan su waye masu wannan aqida gurgudan karatun da muka yi a baya masu bi din insha Allah duk na bi na'am na murji'a a khawarij a qadariyya yawa ai gashi sunan daga lafazin kudura ma sai ka tuno ɗan qadariyya yawa su waye ɗan qadariyya su ne na duniya ce mu'tazila ko to mu'tazilawa su suka dauki makarantar qadariyyan suka yada ta amma akwai kadariyar kafin su amma dai dukkan su an ce kadariyar su sun shiga ciki da mu'tazilawa domin su ne suka buɗa wa abun ma asali har suka kafa masa dalilai suka fito masa da hujjoji daga Qur'ani a fahimtar su su waye masu wannan zance su abin da suke cewa ina jin kuma ta ban mun sha magana akan su ta bangaren la'alla mun faɗi zancen yanzu ku tuna cewa eh mun taɓa zancen su a ganin su cewa suke yi bawan Allah ya zama mutumin kirki ya zama mai da'a to shi ya zaba shi ga dama bawan Allah ya zama mutumin banza ya zama mai saban Allah shi ma shi ya ga dama ba ruwan Allah a ciki su ma hangar su cewa suka yi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya san bawan sa wane zai yi saban Allah a duniya ya sani shi ya rubuta shi ya kuma ba shi dama yayi ko in ce shi ya ga dama bawan Allah yayi wannan abun kuma ya halitta masa wannan abun to ya za a yi kuma ran tashin alkiyama yayi masa azaba akan abin da shi din ne ya ba shi dama yayi mun duba wannan lantar ina jin ku duk yawa to wannan gurguwar fahimta ce su tunanin su da aka ci Allah subhanahu wataala da yake bamu labari cewa komai sai da ikon sa yake gudana ai ya gaya mana cewa shi bawan Allah din an ba shi zabi ya zabi abin da ya so ko yayi aikin kirki ko yayi aikin banza shine mai zaba amma kuma ba shi da ikon ya zartar da wani abu sai idan mashi'ar Allah ta yarda wa ma tasha'una illa an insha Allah rabbul alamin wannan ya nuna ashe dan adam din yana da mashi'a yana da mashi'ar sa to kuma sannan ba za ta zartu ba ita wannan mashi'ar sai da mashi'ar Allah wannan ayar ita ce babban raddi gare su wa ma tasha'una kaga wannan ya tabbatar da dan adam yana da mashi'a so su abinda suke so a ce dan adam din ne mai mashi'ar shi kadai ba ruwan Allah wai dan suna ga in aka ce Allah ne da mashi'ar dan adam ya je ya sabo to kamar Allah din yana so ai saban kenan to ya za a yi ya so ai sabo sannan kuma ya azaba dan tashin alkiyama sai suka ce ai sam ma Allah bai san bawa zai yi ba sai bayan bawan yayi kaga garin tsarkake Allah daga zalunci sun tabbatar masa mai jahilci wannan shi ita ce kuskuren su to kuma sai suke tallan wannan abun har a littafan su suna bayyana cewa ai dan adam in ya zama mutumin kirki duk sallar da yayi duk azumin da yayi duk aikin kirkin da yayi to shi ya halicci kayansa ba ruwan Allah a ciki don haka a wurin su Allah baya shiryar da kowa a wurin su kuma Allah baya batar da kowa kun wannan kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba ai kaga wannan ba za a yadda da shi ba saboda ya saba ma ayoyin alqur'ani da yawa ya saba ma kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yahdillahu fa huwa almuhtadi wanda Allah ya shiryar shine yana mishi shiriya abin shine kuma shiryayye kaga ashe Allah yana shiryarwa ko kuma Allah madauki ya fada yana batar da wanda yaso wa yudillu man yasha aurare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya gaya mana wannan kuma sannan abu ne sannan ne cewa rayuwar nan ta dan adam da zuciyarsa duka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take Allah ne ke sa bawan Allah ya zama kaza ko kada ya zama kaza don haka waɗannan mutane su tunanin su dan me za a danganawa Allah zalunci garin kuma su kore masa zalunci sai suka tabbatar masa jahilci don haka dai wannan ba daidai bane Allah subhanahu wa ta'ala aqida ta take daidai ita ce ne Allah ya halicci bayinsa bayin nan shike da iko a kansu babu abin da za su yi sai da nufinsa sai da ganin damarsa su ba su ne sarakuna ba masu ne masu iko a kan kansu ba a'a shi shine sarki mai iko a kansu sai abin da shi ya so za su aikata amma abin da ya shafi ayyukansu duk da za a yi musu hisabi a kai to ya ba su damar su zaɓi in sun so su yi abin kirki in sun so su yi mummuna amma kuma wannan mummunan wannan kyakkyawan ba zai faru ba sai da ganin damar ya faru ai wannan ba rikici a ciki Allah ya halicci mumini mumini ya yi imani imanin muminin nan ai da ganin damar Allah tare da cewa mumini shi aka karantawa ayoyi ya tunani ya karba ya yadda ya imani Allah ya bashi tunanin ya zaba ya yi imani ko kare imani ai akwai abubuwa da dama da yake kawo mana mutum ya yadda sai ba zai yadda ba akwai wannan ko babu ashe dan adam yana da zabi to wannan zabin amma bai kuma fi karfin ikon Allah ba ba wani abu ne da za a ce to gashi ya faru a cikin ikon Allah da mulkin Allah amma Allah bai sani ba kamar ka ce ne Allah ne shine fa mamallakin komai shine sarki akan kowa amma kuma gashi nan a cikin mulkin sa an je an yi wani abu bai sani ba wannan tawaya ce ko kamala ce tawaya ce don haka duk abin da dan adam zai zaba ya aikata na kirki ko na banza to da ganin damar Allah kuma Allah ne ya halicci aiki wallahu khalaqakum wama ta'malu don haka ba dama a ce wani abu ya faru a cikin halitta sa bai san shi ba don haka wannan yana da alaka ne da maganar imani da kaddara mun yi ta a darasin a'lamus sunna menene rukunan imani da kaddara ko maratib na imani da kaddara wanda mun yi su mun kuma nanata su na farko me ilimi ko duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ya san da shi haka ne na biyu me alkitabatu duk abin da ya faru sawa'un aikin Allah ne ko aikin bayi to Allah ya riga ya rubuta shi alawil mahfuz na uku shine me almashi'a ganin damar Allah babu abin da zai faru sai da ganin damar sa da bai ganin dama da bai ga dama ba ba za a yi ba wannan abun duk abin da kaga kai ko da'a kai ko saban Allah to da Allah bai ga dama ba ba za kai ba dan ba kai ne mai iko akan kanka ba Allah ne mai iko akan ka amma abin da za a yi maka hisabi akan sa ranar kiyama yana da alaka ne da abin da aka baka zabi akai dan ne ka ba rikici a fahimtar wannan ko amma su suka kasa fahimtar wannan sai suke ganin cewa in Allah ya bai wa dan adam in shine ya bai wa dan adam damar yayi zina to dan me ran tashin alkiyama zai kama shi da laifi ai ganin damar kai ba yadda ba ce cewa ka je kai an fahimci wannan abun wannan gurin ko duk wanda bai gane nan ba to zai samu matsala shi ma Allah sa ku gane su ne ba su gane nan ba su suka hade ganin dama da kauna da soyayya da yarda duk suka hada suka ce abu guda ne Allah baya yarda bai kuma so bai amince ba kuma zai azabtar da duk wanda ya saba masa sai idan ya so ya yafe masa amma kuma mai saban ba shi da ikon mai saban sai Allah ya ga dama tunda shi din halittar Allah ce a cikin mulkin Allah yake jujjuyawa ba shi da wani abu da zai yi in Allah bai ga dama ba ba zai ba to amma wannan ganin daman nan Allah ba shine hujja ba da dan adam zai kama abinda za a yi hujja da shirin tashin alkiyama shine yana da tunani yana da zabi yayi abu kaza ko ba shi da shi in har shi ya zabi ya kaza to akan wannan zabin za a yi masa hukunci dan tashin alkiyama Allah baya mana hukunci shi yasa malami suke cewa Allah ran tashin kiyama yana mana hukunci ne akan me akan ilimin sa ko akan ilimin mu Allah yana mana hukunci ne ran tashin kiyama akan ilimin mu akan abin da yace mu yi muka ki akan abin da yace kada mu yi muka zabi mu yi to akan wannan ne amma ba zai mana hukunci akan ilimin sa ba me ilimin sa ilimin sa shine al-lawhil mahfuz mu kuma ba mu san al-lawhil mahfuz ba ya rubuta za a yi mutum a gari kaza sunan sa wane zai yi kaza zai ci kaza rana kaza zai kaza zai yi kaza zai samu matsayi kaza wannan abun kun ga ilimin Allah ne ba shi da alaka da aikin mu ba a kansa za a samu aljanna ko auta ba kuma an rubuta al-lawhil mahfuz din dama cewa wani dan wuta ne wani dan aljanna ne an yi wannan ko ba ai ba yanzu mu koma hadisin Abdullahi dan Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ko 40 yawman nutfatan ai akwai abubuwa saboda kai mutun yi lokacin wannan abubuwa hudu da suke cikin wannan hadisin cewa za a turo mala'ika ya busa wa wannan dantayi rai a cikin mahaifiyar uwarsa mun gane wannan mahaifa kai mahaifar uwarsa za a turo shi ya busa masa rai in ya busa masa ran nan kuma wa yu'maru bi arba'i kalimati za a umarce shi da abubuwa hudu kalmomi hudu bi katbi rizqihi da rubutun arzikinsa me zai ci me zai sha me zai samu me zai mallaka me zai zama a rayuwarsa duk za a rubuta wa ajalihi da ajalinsa shekara nawa zai yi a duniya numfashi guda nawa zai yi ranye karfe nawa zai rasu duk a ranar za a rubuta sannan wa amalihi da aikinsa wanda aiki zai aikata aikin mutanen kirki ko aikin mutanen banza duk za a rubuta wa shaqiyyun aw sa'id kuma za a rubuta dan wuta ne shi ko dan aljanna ne shi zai zama mai cin nasara a rayuwarsa duniya da lahira dan aljanna kenan koko zai zama tababbe a duniya da lahira ya shiga wuta ku ji wadannan abubuwa hudu to wannan ilimin waye ilimin Allah ne idan aka haifi jariri sai ya mutu misali kafin ya girma inda an rubuta masa wani abu na waccan makomar da an rubuta masa misali dan wuta to sai ya mutu kafin ya girma ya zama balagagge ma har ya aikin komai mu a ilimin mu me za mu hukunci akai dan aljanna ne to kaga Allah subhanahu wa ta'ala al-lawhil mahfuz to dama ya rubuta shi a matsayin dan aljanna ne don haka ba za a yi amfani da ilimin Allah baran tashin alkiyama ta bangaren hukunci sai dai ilimin sa dangane da abin da mu muka aikata cewa an ce ka aikata abu kaza sai a tambaye ka kai ko ba kai ba in kai shikenan ka tsira in ba kai ba to za a yi maka azaba amma a can Allah madaukaki ya rubuta kamar yadda abin da ya shafi canji yakan faru abin da ya shafi imani da misali ajali an yi magana shi ma kan ajali ajalin mutum ana kara masa shekaru ana kara ko ba kara ana kuma ragewa a ina ake ragin ko karin mun yi wannan lokacin da muke karatun alamu sunna a wannan wuri ake ragin al-lawhil mahfuz a ina a takaddun mala'iku mala'ikan da zai zo ya busa rai zai tambayi Allah ya Allah shekara nawa zan samu wannan bawan Allah idan al-lawhil mahfuz can domin kun ga wannan rubutun da za a yi yaushe ake yi lokacin busa rai ne lokacin busa rai an yi lawhil mahfuz tuntuni ko ba haka bane yawa to shi mala'ikan bai san lawhil mahfuz ba sai tambayi Allah ya Allah shekara nawa zan samu sa idan al-lawhil mahfuz Allah subhanahu wataala ya rubuta masa shekara 60 to Allah ya so ya kaddara wani abun kuma a tsakani sai ya ce a rubuta masa 40 misali in aka rubuta masa 40 sai Allah ya sa wannan mutumin yana cikin waɗanda za su rika sadar da zumunci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sadar da zumunci na sa a ƙara wa mutum shekaru to wannan sakamakon sadar da zumuncin Allah ya rubuta dama can 60 ne nan kuma ya ce a rubuta masa 40 tunda dama mala'ika bai sani bai rubuta 40 ɗinsa amma sai lokacin da ya ƙara yana sadar da zumunci sai Allah ya bada umarni kuma ƙara masa tunda duk shine mai iko akan komai to kun ga wannan mu abinda muka sani iya abinda muke aikatawa shi muka sani ko to abinda muka sani nan akan sa za a yi mana hisabi ran tashi alkiyama kai ka tsira baka yi ba ba za ka tsira ba to wannan abin shi kansa ba shi da Allah yana da alaka lalle da ilimin Allah da rubutun sa da yardar sa da kuma halittar sa Allah ya sa kun gane wannan wannan mutanen su ƴan kadariya ko mu'tazilawa sai suka ce a'a Allah subhanahu wataala ya za a yi ya yarda kai abu kuma sannan ya azabtar da kai to ina so ku rike gurin da suka kuskure ina ne suka kuskura sun daidaita ganin dama da kuma so na yarda suka ce abu ɗaya ne amma abun ahli sunna a ilmance sosai gurgudan qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin damar Allah daban yaddarsa ga abu kuma daban yanzu misali akwai kafirai a duniya ko babu akwai gashi nan suna ta budin masu to kafiri yafi karfin Allah ne Allah ya ce kowa ya imani shi ya ki kuma Allah ya kasa hana shi a fahimtar waɗancan mutanen haka ne abin ya faru kun gane wannan don haka kafircin kafiri shi kafirin shi ya zaɓe kafirci amma Allah ba ya san kafirci don haka ya faɗa a Qur'ani wala yarda li ibadihi al-kufr rida daban wuku'i kuma daban wuku'i ƙarƙashin mashi'a ne mashi'a ita ce ake nufi da ganin dama to amma Allah ya ga dama kafiri ya kafirci ko bai ga dama ba ya ga dama amma baya so ba ku gane ba tsakani da Allah a maimaita abinda ake zance shi ne aikin Allah subhanahu wa ta'ala mu ba mu san shi ba shi ya san aikinsa tsakanin mu da shi shi ne ya ba mu labari ga yadda ya halice mu mu bayinsa ne shi ya zaɓi ya sa mu yadda muke amma saboda kada ya zalunce mu ran tashin alkiyama tunda ya riga yayi wuta yayi aljanna akwai ƴan aljanna akwai ƴan wuta to shi a nasa ilimin ya san ƴan wutan ya san ƴan aljanna amma su ƴan wutan da ƴan aljannan ba su san kansu ba kuna bin abin sai ya sako doka ya aiko manzanni manzannin suka zo mana da dokoki ayi kaza a bar kaza to kuma sai ya ba dan adam din zabi faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ya faɗo na qur'ani ko bai faɗa ba to wannan mashi'ar me sai ce zabi ne choice aka ba dan adam ya zaba in ya so ya yi da'a ya yi imani kuma ya san sakamakon mai imani shine mai aljanna in ya ki ma'ana ya zabi kafirci shi ma ya kafirci ya kuma san sakamakon wanda ya kafirci shine shiga wuta turan tashin alkiyama in ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala in aka tambaye shi me ya yi aikinsa aka fito da rubutu aka nuna masa ga abin da ya yi in aka ce kafirci ya yi zai karyata ba zai karyata ba ce ka zaɓi kai kafirci zai ce ya zaɓa ya yi ta ce to za a yi maka azaba ce eh shi ya zaɓa ya yi kun fahimci wannan zancen to wannan iya abin da ke da alaka da hukuncin da za a yi mana ran tashin alkiyama shine abin da ya shafe mu mu amma abin da ya shafi aikin Allah da iliminsa wannan daban yake Allah ba zai mana hukunci akan iliminsa ba yace kai an rubuta ka dama dan wuta ne dan haka tilas a tilas ta maka ka zama dan wuta mun gane wannan Allah ne zai barka zabi kai zaka zabi kai aikin kirki amma abin da ake so a fahimta sosai shine Allah subhanahu wataala yana yarda da abu ya so shi kuma zai bada lada akai sannan kuma zai ga dama abin ya uku akwai misali biyu da malamai suke barwa yafi sauki a fahimce shi a ce imanin mumini da kafircin kafiri Allah ya ce kowa ya imani ai ko bai ce ba to amma ana tilastawa mutum ya zama mumini ne ko ku shike zaba ya zama mumini shike zaba ya zama mumini to tunda ku shi zai zaba ya zama mumini to hukuncin duk da za a yi masa shine mai zabar sa tun anan kun gane wannan don haka Allah ba shi da laifi a aikin da ka aikata da sakamakon da za a baka kai ne ka zaɓi wannan amma kuma na kan duk da zaka zaɓa ba zai yiwu ba sai Allah ya yadda kai domin Allah shine mai iko akan ka shine mai tankwara ka ba kai kake iko da kankanka ba Allah sa ku gane wannan sosai don haka kafiri da ya zabi zai kafirci shi ya ga dama ya kafirci amma kuma a matsayin Allah na sarki mai iko akan komai mai juya zuciyar da ya halitta to da bai ga dama ba da bawon Allah nan bai kafirci ba kun gane wannan aiki don haka akwai bambanci tsakanin ganin damar Allah da kuma yardarsa da amincewarsa don haka Allah ya ga dama kafiri yayi kafirci amma Allah baya son kafiri yayi kafirci yanzu wannan an gane ko ba gane ba Allah ya ga dama mumini ya zama mumini kuma Allah yana son imani don haka shi yasa malamai suke cewa dangane da abin da ya shafi iradar Allah ake raba ta gida biyu ai ko akwai irada wace iri kauniya akwai irada shar'iyya irada kauniya ita ce mashi'a can irada shar'iyya kuma ita ce yarda da bada lada da kaunar abu da san sa Allah sa an gano iya wannan nace to mun dai fahimci waɗancan da suka kuskuren nan ga kofar da yasa suka kuskure Allah sa kuma kada wani ya je rikicin su ya shiga kansa kuma yanzu ko haka ne mun da amma bai kamata a samu wannan agun ku ba ku mun yi karatu wannan matsalar da fadin ta sosai duk wannan misalan mun yi zancen su a lokacin darasin alamu sunna ko dawwa matsalar kaddara hakika mutane suna faɗa tana da cikin matsalolin da wasu suke samun wato rikici a fahimtar su to amma idan da ma can baka da sabiqa me ma'ana sabiqa baka da wata karkatacciyar fahimta yanzu ne za a dora ka a hanya to ba za ka samu matsala ba ba za ka samu matsala ba qur'ani ne za ka fahimce shi kuru-kuru da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kada kowa ya yadda ya fita daga wannan babin bai haddace waɗancan abubuwan guda hudu ba abin da muka ambata dan su mu maimaita su kowa sai ya haddace su in kana son ka yi tambaya a babin imani da kaddara to kar ka zo tambayar sai ka gane waɗannan abubuwan hudu tambaya ma tukuna don in ka gane su insha Allah ba za ka samu rikici ba ka yadda da cewa komai da komai da kowa da kowa Allah ya san da su shine al-ilm mun ji daya ka yadda da cewa komai da komai da kowa Allah ya rubuta su tun kafin su faru ya rubuta don haka duk motsin da zakai kaga tagumi idan kai haka Allah ya rubuta za a yi tagumi da kaga ba zancen ka ce wani yayi wani abu ba da nufin Allah ba ba da ganin damin Allah ba ba wanda isa ya fito a cikin halittar nan ta Allah yayi wani abin da Allah bai so ya faru ba a ce wai Allah ma bai san da shi ba sai da ka aukar da shi wannan tuhumar Allah ne da jahilci na uku ka yadda cewa komai da kowa Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya ga dama wannan abun ya faru babu wani abu babu wani mutum ko wani mai rai da ya samu a duniyan nan sai da nufin Allah sai da ganin damar Allah ashe kenan ba zai yiwu a samu wani mulki daban ba na Allah ba da zai samar da wani abin da Allah bai so shi a samu ba to wannan kawai zaka kalla ta bangaren ganin daman Allah da ikonsa cewa ba abin da ake sai ya ga dama ya faru saboda me saboda shine al-maliku akan komai da komai na hudu kuma na karshe lalle kai imani cewa duk abin da ba Allah ba komai kenan da kuma kowa to Allah ne ya halicce shi da babu shi Allah ya samar da shi daga cikin waɗannan abubuwan kuma hadda ayyukanmu aikin da muke aikatawa sallar da muke mun yi sallar magriba dazu kuma insha Allah za mu yi isha in anjima ka sallan nan da muka yi mu muka yi ta Allah bai ga dama ba sai da muka yi sannan Allah ya ga cewa mun yi sallah za ku yadda da wannan irin tunanin to wannan fa shine tunanin waɗannan ƴan kadariya din sallah Allah bai san za kai ba sai da ka tashi kai sai Allah ya sani ya ce to shikenan ku rubuta masa lada mun ga yi a kun ga an mai da Allah bai san komai ba kenan wannan tuhuma ce mummuna su kokarin su suna kallon gefen mummunan aiki ne kamar misali mutum ya tashi yayi zina Allah kiyaye wannan abin da ya aikata mummuna sai suke ganin cewa ganin daman nan daidai take da izini izinin ka je kai yanzu na tambaye ku Allah ya ga dama kai abu kaza Allah ya bada izini ai abu kaza akwai bambanci a Hausance ko babu to wanda ake tabbatarwa dangane da saban Allah shine wanne na farkon ganin daman Allah ne ba izinin Allah ba ya zai ce kada ku yi la taqrabu zina kuma sannan ka zo kai zina ka ce Allah ne ya baka dama kai Allah bai ba da dama ai zina ba Allah sa ku fahimci wannan abu don haka duk aikin bawa aikin sa haka za a yi masa hisabi a kansa saboda shi ya zabi yi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta abin da ya so ya kuma halice abin da ya so ya yi nufin abin da ya ga dama ya faru kuma sannan babu abin da bai sani ba Allah sa an fahimta to mu je mun gama da waɗannan basu kyautatawa Allah zato ba basu girmama shi hakikanin girmama shi ba tunda suka irin wannan tunani mu je na gaba da kishiyoyin su kuma wala qadara Allah haqqa qadrihi addadu haula'i kishiyoyin waɗannan da aka faɗa a bayan nan su ma basu girmama Allah hakikanin girmama shi ba su waye kishiyoyin waɗannan ga su yace alladhina qalu waɗanda suke cewa innahu ai shi Allah subhanahu yu'aqibu abdahu zai wa bawansa uquba zai masa azaba ala ma lam yaf'alhu akan abin da bawan bai aikata ba eh haka su suke cewa wai Allah zai iya azabtar da mutum akan abin da shi mutum din bai aikata ba bal ba wai ma wannan ba yu'aqibuhu wai Allah zai wa mutum azaba ala fi'lihi huwa akan aikin Allah din Allah ne ya abu amma kuma kai zai ma azaba subhanahu wannan kaulin suwaye su kuma din mun yi shi kuma wannan ba murji'a ba na jabariya yawa su ake ce mai yan jabariya su ma mun yi su da yawa mun yi magana akan su a baya yan jabariya su kuma wasu mutane ne kun san duk abin da ya ja mana wannan rikicin menene ku tsakai cikin harkar ilimin gaibin Allah da hankali ba a yadda da abin da ya faɗa ba duk wanda Allah zai ce masa kaza zai ce a ni ai intellectual ne zan yi tunanin kaina sai na ga dama wanda na ga dama in karba wanda na ga dama in watsar to anan shine su ne masu fito mana da wannan tashin hankali to a cikin su aka samu wasu su kuma yan jabariya sai suka ce su kuma me suka yi su ma sai suka hada da ganin damar Allah da izininsa da yardarsa suka hada su kamar da waɗancan suka yi kawai matsalar ita ce inda za a dora laifin anan suka saba su waɗancan na farko da muka yi ina suka wa suka dora laifi da aikinsa dan adam suka ce shi aikinsa ba ruwan Allah to su kuma waɗannan sai suka ce kai bawan Allah je kai duk abin da kaga dama duk abin da kai Allah ne ya so kawai ma'ana duk abin da muke yi Allah ne yake tilasta mu mu aikata dan haka ba mu da laifi dan haka a wurin su suke cewa in an ce mumini shine mutumin da ya yarda da akwai Allah kawai wannan ta bangaren irja'i kenan suka ce aiki ba shi da alaka da imani to su din ne waɗannan kuma har yanzu sai suka ce duk abin da ka aikata ba zai cutar da kai ba indai kana da imani shine suka ce la yadurru ma'al imani dhanbun duk wani zunubi da zaka yi to indai kana da imani ba zai cuce ka ba kawai dan aljanna ne kai da haka suka ce wai dan adam suka kawo nan misalin da mun sha fadar sa wai dan adam kamar gashi ne in iska ta taso ya gashi yake ka indai har iska ta taso ka daga gashi ka sake shi haka duk inda iska ta yi haka zai to haka dan adam yake wai Allah ne haka yake kada shi duk abin da ya ga don haka in ya je ya yi lalata ya yi barna Allah ne kada shi ya je don haka ran tashin alkiyama ba zunubi a kansa kun gane wannan ai ko daga jin wannan ya isa ya nuna mana wancan na farkon ma barna ne ba magana cancan neman wa dan adam a samu masa yanci shi ke yin kaza ba shi yasa yake ce ma waɗancan aikin su menene waɗanda suka baiwa dan adam ƙarfi ya wuce iyaka waɗannan kuma su ne waɗanda suka zare wa ɗan adam ƙarfin gaba ɗaya ba shi da komai to a ina gaskiya take gaskiya tana tsakiya ɗan adam an ba shi zaɓi don haka in aka tashi azabtarwa ko ba da lada shi za a bewa domin shi ya zabe ya kaza amma kuma shi din ne yayi ba Allah ne yayi ba domin idan ka dauki cewa Allah subhanahu wataala fa duk abin da muka yi na laifi shine yake yi to gaskiya an rusa addinin musulunci baki daya kamar ka je ka maru wani sai ka ce Allah ne ba kai kai ba ai mun taba wannan misalin ko yana cikin abin da zaka kafawa mutum hankali da shi ai dalili da shi da hankali ta bangaren masu ikabinin imani da ko kafa hujja da kaddara wanda za a yi masa abu ce a ai komai ku ga ya faru to haka Allah ya kaddara eh haka Allah ya kaddara amma ba lalle ya zama haka Allah ya yarda ya zama ba ya kaddara ya nufe shi ya ga dama ya samu amma baya so ai ba rikici ka hada wannan da wannan ko ganin damar Allah daban yardarsa daban ita ma a wannan babu ka zo ka hada wannan ka bambance su insha Allah gaskiya za ta bayyana gare ka yanzu misali kamar yanzu idan mutum kana zo ne kawai zo ya share ka da mari sai malami yasa kamar sai ka ce kaddara shi haka Allah ya kaddara wani wani mai hankali ne zai dade wannan ai masa wannan sai sai Allah ne yayi to kaga kenan ko shi mai marin ka ce masa shine Allah ko kuma Allah ne da cewa ya zo yayi ba shi da laifi duk kowanne kuma wannan barna ce dan adam shi ya zo ya mare ka don haka shi yasa aka baka dama ka kai shi kara ka nemi haƙinka idan da Allah ne yayi dan me za a ce dan adam a kai shi kotu a kwato haƙi Allah kun gane wannan ai ko don haka harkar determinism sunan ta kenan wannan abin a theology wannan sune yan determinism cewa Allah ya riga ya determine komai kawai ba mu da laifi duk abin da ya faru kawai haka Allah ya mu je mu abin da muka jama sune yan jabariya Allah subhanahu wataala ya sauke duk waɗannan fa wannan bid'a ce ta ja mana wannan abu rashin yadda da maganar Allah rashin yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ko abin da ya faɗa shine ya ba mu dama a matsayin mu na bayi mu yi abin da muka zaba amma kuma shi ya rubuta mana abin da ya yarda da shi da abin da bai yarda da shi idan mutun ya aikata abin da Allah bai yarda da shi ba shi za a yi wa azaba in ya aikata abin da Allah ya yarda da shi kuma zai bada lada za a bashi lada kaga ashe ba ruwan mu da rikici mu duba kenan mu dauki qur'anin mu dauki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi aiki da su Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ku yi sallah ku yi azumi mu yi sai mu zauna saboda mu bayi ne haka Allah ya so mu ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu zina mu nisance ta shikenan sai mu zauna lafiya amma in ka shiga cikin wannan ka ce to ai Allah din shine ya rubuta kaza tunda ya rubuta kuma ya bari abin ya faru ashe yana son abin ya faru kenan ya yarda da abin kenan yana kaunarsa to kaga kenan ka dora wa Allah laifin ka to shine abin da malami yake nufi anan cewa gashi mu karanto daga ciki sai mu fahimce shi qalu innahu yu'aqibu abdahu ala ma lam yaf'alu su suna cewa Allah zai bawansa azaba akan abin da bai aikata ba yanzu mutum bai aika idan mutum kamar yadda nace wancan mai mari din nan ya mare ka yace Allah kaga ya cire kansa daga laifi ko kamar ba shine yayin aikin ba kenan kuna fahimta ko yawa bal yu'aqibuhu ala fi'lihi Allah zai masa azaba akan abinda shi Allah ne ya aikata shi su haka suke zato ya zai Allah ya aiki ka kuma ya maka azaba akai duk abinda kaga an maka azaba akai Allah ya shi mu da azaba to kai ne ka aikata shi kuma kai ne mai laifi abinda kuma aka baka lada to kai ne ka aikata kai ka cancanci a baka wannan sakamako mai kyau ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa an fahimci wannan sai ce wa idhastahala fil uquli akwai tambaya na ji magana na oho ina ce tambaya ne wa idhastahala fil uquli idan a hankalce ya zama mustahil mustahil shine abin da ba zai yiwu ba impossible shine istihala idan ba zai yiwu ba fil uquli a hankalce an yujbira sayyidu abdahu ba'u mai gida wanda ya mallaki bawa ya tilastawa bawan ala fi'lin akan wani aiki thumma yu'aqibuhu alaihi sannan ya masa uquba akai fa kaifa yasduru hadha min a'dalil adilin to ya za a yi wanda yafi kowa adalci ya aikata haka ai kun gane wannan nan dama daga an kawo misali zaka kowa ya fahimta ga misali ubangida yana da bawa sai ce kai bawa je kai abu kaza daidai kuma sai yazo azabtar da shi bayan shi yace masa yaji ne wannan adalci ne ko zalunci to idan a duniya mun dauki wannan hukuncin mun kira shi zalunci dan me zamu yadda da wannan zalunci mu dangana wa Allah bawa yayi zina yayi tsiyaye can yayi sata kuma duk a ce ba komai a kansa wai Allah ba komai Allah ne ya aikata duka ai kun ga ba a kyauta ba wannan shine fasadin kaulin su yan jabariya to sai ke cewa wa qawlu ha'ula'i sharrun min ashbahil majusil qadariyyati al adillain a yace fadin wannan fadin waɗannan mutane sharrun min ashbahi yafi sharri sama da ashbahil majus masu kama da majusawa al qadariyya yan qadariyya masu laifin farko kenan al adillina kaskantattun me yake nufi anan yanzu kun ga inda kun fahimci zancen da muka yi kungiyoyi biyu muka yi zance a kansu kungiyar farko me ya laifin su sun bai wa dan adam wani yanci har suka kai shi matsayin zai yi aikin ma da Allah bai sani ba sai bayan yayi aikin Allah zai sani kamar shi yake halittar aikin sa sun fidda aikin da bawa yake aikatawa daga cikin ikon Allah kun bai ji wannan su kuma kungiya ta biyu me suka yi sun dauko duk aikin mummuna da suke aikatawa duk suka ce Allah ne ya aikata to shine malamin shi yanzu ko kai aka tambaya kafin wannan malamin ya faɗa a cikin wannan kungiyoyin guda biyu wanne ne ya fi sharri wanne ne maganar sa tafi ra'ayin sa ya fi muni na biyun nan ya fi muni domin in aka dauki wannan ra'ayin fa gaba ɗaya an rusa addinin musulunci waɗancan saboda tsoron Allah ne fa tsoron Allah suke da azabar sa shi yasa suke ganin kar su dangana wa Allah zalunci sai suka dangana masa wai wannan shine adalci cewa bai sani ba basu san a karkashin haka kuma sun kira shi jahili ba wannan kuma anan laifin su babba yazo an fahimci wannan ai to shine yake cewa waɗannan nabiyun sun fi sharri fiye da waɗancan majusawan qadariyya don me yasa ya kira su majusawa saboda yazo a hadisi cewa al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma dan qadariyya sune majusawan wannan al'umma zan tambaye ku ta ina suka zama majusawa me aqidar majusawa mun karanta ta ko wata ɗaya ba cikin wannan littafi majusawa aqidar su ita ce duk abin da ka gani a duniya su waye ma majusawa tukuna me suke bautawa ha ba yahuda bane ba rana suke bautawa wuta suke bautawa wuta wannan ita ce bautar ai akwai mun yi zancen kwanan ko ojiya ne a shi darasin minhaji su wannan majusawa su ne masu bautar wuta kuma headquarters ta duniya da kafin zuwan musulunci shi ne Iran kasar Iran asalinsu majusawa ne wuta suke bautawa akwai gini da ake ce mai gini Iwan shi ne Iwanu Kisra yana nan yanzu a garin da ake ce Madian yana cikin Iraki da nan ne headquarters daular Farisa lokacin da aka yi yakin Qadisiyya zamanin Sayyidina Umar Sa'd ibn Abi Waqqas ya jagoranci musulmi aka je aka rusa daular Farisa ta dawo karkashin musulmi nan da aka ce Rustum gwamnan shi Yazdajird a sarkin Farisa a lokacin emperor din lokacin to wannan wurin har yanzu yana nan da hoton sa ana kiransa Iwanu Kisra wani abu ne haka kamar gini kamar misali yanzu kamar ginin masallacin nan dan babba ne wurin sosai sai zama waccan wannan corner gaba daya ta yamma duk a kwashe gidin bangon gaba daya babu sai zama can kofa ce gaba daya za a shigo to akwai wani katon saniya katuwa haka ko kace kasko babba kamar daru ba komai a ciki sai wuta to nan ake zuwa ana bauta nan ne waɗannan mutanen su ne ba to abinda suke cewa shine duk abinda ka gani a duniya Ubangiji biyu ne ya halicce shi da haske da duhu haske shi ya halicci alheri duhu kuma shi ya halicci sharri kun ga nan an samu me abin halitta guda nawa ai masu halitta kai nake son ce alloli ko ubangiji mai guda biyu ne mai halitta to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su da majusawa su ƴan kadariya saboda me ga Allah mai halitta kuma sun fito da dan adam ma sun ce yana halittar aikinsa kun gane mahangar yawa ta nan suka zama majusawa ma'ana sun daidaita Allah cewa bayan Allah mahalicci da ya halicci duniya da komai da komai to waɗannan ƴan kadariya sun mika wa dan adam cewa shi ya halicci aikin sa a wancan zamanin da aka yi ta waɗannan tattaunawar a baya har malamai sun rubuta littafi har na ga muku al-Imam al-Bukhari yana da littafi sunansa Khalqu Af'alil Ibadi halittar aikin bayi dalilin rubuta wannan littafin dan raddi ne ga waɗannan masu irin wannan tunanin a tabbatar da cewa ai Allah ne ya halicci komai da komai da bawa da aikin sa duk Allah ne ya halitta amma bawan za a yi masa hukunci ne akan aikin dan shi aka baiwa zabi kuma ya zabi yayi kaza Allah sai an gane wannan kin a lokacin yayi bai to ina za mu tsaya ولا قدره حق قدره من نفى رحمته to lalle mu tsaya ne domin waɗannan maganar su ita kuma daban ce za mu shiga babin sunayen Allah da sufofi wannan babin imani da kaddara ne muka yi za ka mu bashi wannan darasi na gaba insha Allah sai mu tashi akan abin da ya shafi imani da rashin tabbatar da wasu daga cikin wato sufofi ga Allah subhanahu wata'ala sai dai la'alla wannan shine darasinmu na ƙarshe kafin zabe sai ran alhamis zamu umdatul ahkam shi ma daga shi zamu rufe insha Allah darusa sai bayan an gama zabe muna kuma addu'a subhanahu Allah subhanahu wataala yassiri mana al'amura bayan an gama wannan zabe da abin da zai biyo bayan sa insha Allah sai a sa rana sai a ci gaba Allah samu mu dace insha Allah to bari mu kai sallama sai abin nan insha Allah Allah yassiri mana al'amura baki daya Allah tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai Allah muke roko ya sa mu shiga wannan yanayin lafiya yanayin harkar zaben nan muna roko kuma ga dukkan ƴan uwa a taimaka ayi ta addu'o'i tsakani da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fita daga wannan yanayin lafiya Allah sa ayi lafiya a kare shi lafiya ba tare da tashin hankali ba kuma kowa ya kara kokarin sa a inda duk yake da iko ya sa baki to ya sa baki mu yi duk abin da zamu mu ga mun natsu mun kwantar da hankalinmu duk abin da ke sunansa damuwa da tashin hankali don Allah mai kokari mu ja hankalin al'umma su nisance shi ana nufin mu da wani abu marar kyau ba mu san shi ba in muka bude wani abu marar kyau kuma a kasashen mu ko a garuruwan mu to mu muka jawo shi yazo yawa idan ba mu ja hankalin samarin mu mun natsu mu kwantar da hankali ba to abubuwan da za su faru fa lokacin da za su fara shi ba za mu iya tsaye da su ba kuma shine mabudin mu jawa kan mu sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare la'alla wanda zai laifin nan ba a garin nan yake ba mu kuma muka tashi yin abu mu yi a garin mu ai kaga mu muka cuci garin mu ko wanda ya laifi yana can wani mu ba mu ganshi ba ballantana a ce shi za a je ayi abu amma anan ka kona gidanka ka kona motar wani ka kona ma'aikata ka kona kasuwa ka kona masallaci misali ai kaga wa ka cuta mu muka cuci kanmu dan haka mu taimaka da Allah ta hanyar musamman hanyoyin sadarwa din nan da ake amfani da su yanzu Facebook din nan WhatsApp din nan Twitter da sauransu mu fadi alheri kar mu yada abin da zai cutar da mu ya sa mu cikin abin da ba mu san karshen sa ba fitina muna gani take faruwa a kasashe da dama wallahi maganan nan da muke ta fadakarwa ba tsoranta bane yasa in dai mutum yana da hankali ya san abin da ake a wasu wurare kuma ba inda aka fara shi abin ya tsaya har zuwa yau din nan don haka kar mu bari a wurin mu ya faru mu yi kokari da Allah kuma mu yi ta addu'a Allah subhanahu wataala ya sa shugabancin mu a hannun mai tsoron sa a hannun wanda zai adalci kuma kullun tunanin kowa shine dama yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya sa mu samu nutsuwa da kwanciyar hankalin da zamu bauta wa Allah yadda ya kamata to duk abin da zai tayar mana hankali kuma Allah ya kade shi Allah ba mu zaman lafiya Allah ya taimaki shugabanninmu akan tunani mai kyau wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk